آمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Farko muna ba da haƙuri kasancewan saboda wani uzuri mun fara da wuri ba kuma sannan abubuwan da za a ɗauki karatu babu za mu ɗan yi nasiha a zaton su da za mu yi karatu watan da je na dawo maimakon haka za mu ɗan yi nasiha a taƙaice sannan kuma sai mu amsa tambayoyi insha Allah. Abinda Riyadu Salihin take koyarwa abubuwa ne guda biyu, kyawawan ɗabi'u da kuma bayyana munanan ɗabi'u domin a nisance su. To duk karatun da muke har yanzu a kan abin da ya shafi kyawawan ɗabi'a ne, mu shiga munanan ɗabi'u ba su ne masu ɗabi'u da akhlaq ɗabi'u wanda suke marasa kyau. Kuma dama shi addinin musulunci ya ginu a kan abubuwa guda biyu, a nuna maka abu mai kyau ka yi, a nuna maka wannan abu mara kyau ya zama ka nisance shi. To kasancewa littafin dogo ne sai mun yi fiye da rabi ma kafin mu iso wato bayani akan abin da ya shafi munanan ɗabi'u ne. Amma dai da yake ana yawan wa'azi da tunatarwa ana kawo su, kuma duk lokacin da aka ambaci wata ɗabi'a in tana da kishiya to za a yi bayani akan abin da ya shafi kishiyar mummunan ɗabi'a da kyakkyawan ɗabi'a. Ko kai nasara ko addinin kai kyau dole sai ka san sharri kamar yadda ka san alkhairi. Shi sharri za ka san shi don ka guje shi ne, alkhairi kuma za ka san shi don ka aikata shi. Kuma ɗan adam dole ya zama yana neman sanin alkhairi da sharri. Shekul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa la yusamma al-insanu aqilan illa man arafa al-khayra wa sa'a ilayhi wa arafa ash-sharra wa shanabahu. Ba a cewa mutum mai hankali sai in ya san al-khairi kuma ya nemi al-khairi, ko al-khairi a addinance ko a rayuwa, sannan kuma ya san sharri kuma ya nisanci sharri din. Idan ka san al-khairi amma ba ka yi, ba lissafa ka ci masu hankali. Idan ka san sharri baka nisanci sharri in masu hankali. Haka in ba ka son ka san ma sharri ne, domin wani abun zai iya ɓata maka imaninka ko ya ɓata maka addininka gaba ɗaya. Idan baka yi ƙoƙari ka san shi ba to za ka iya zuwa ka ɓata masa cikai a sauran addininka. Shi yasa suke cewa ta'allumu sharra la li sharri likai la taqa'u fi. Ku nemi sanin sharri ba don sharri ba, sai dai domin kada ku je ku fata a cikin sharrin. Huzaifatu al-Yamani yana cewa kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri masafata an yudrikani. Mutane suna tambayar manzo Allah sama alkhairi, ni ko sai nake tambayar sharri don tsoron kar in je in fata a cikin sa. Fare tambayar manzo Allah sallama da can suna cikin jahiliya da sharri, wannan alkhairi ya zo musu na addini. Yanzu bayan wannan alkhairi akwai sharrin da zai biyo ya baya, manzo su ma ce akwai sharrin da zai biyo baya wanda mutane za su iya mantawa da addinin su ma. Kike to bayan wannan sharrin akwai alkhairi da zai biyo baya, yake na'am amma wa fihi dakhlan, za a samu alkhairi amma akwai kura. Wato a samu mutanen kirki sannan kuma akwai mutanen banza a cikin su. A samu ayyuka na alkhairi amma suna cuɗanye da ayyuka na sharri. Yace to bayan sako wani shari ya ce akwai du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha kafuhu fiha, akwai masu kira izuwa ga wutan jahannama duk wanda ya amsa masa za su jefa shi a ciki. To makarimul akhlaq su ne kyawawan ɗabi'u, inda aka ce makarimul akhlaq su ne al-akhlaqul hasana, su ne mahasinul akhlaq kyawawan ɗabi'u, tun daga ikhlasi tuba izuwa ga Allah ta'ala da muraqaba da haƙuri da kyauta da gaskiya da sauransu. To akwai kuma masabi'ul akhlaq sunna al-akhlaqu sayyi'a wa tumuna da dabi'u, wanda idan baka nisance su ba to su za su je su nauyaya wato skilling ka na munanan ayyuka sai rinjayi kyawawa, shikenan daga nan sai mutum ya cutar jahannama. Abdullahi bin Ufod, abinnan Sheikh Usman bin Ufodo, ina cewa abin da fi komai amfani shine nisantan shari'i. To alkhairin kai ko da ka danne sai tasiri, kai ba yi da ba wani sharri da zai iya gwagwarmaya da shi ba ya rinjaye shi. Amma ko kana ayyukan alkhairi, in kana ayyukan sharri, to wannan sharri zai rinjayi kyawun ayyukanka. Shi yasa shi sharri nauyi yake da shi. Shi yasa Ubangiji Ta'ala yake ambatonsa da wiziran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Alwiziru shine abu mai nauyi, abu mai nauyi. To kaga tunda zunubi yana da nauyi, to zai rinjayi ladanka. To amma in ka nisanci duk zunubai gaba ɗaya, to ayyukan alkhairi ne in kai wajibi kawai zai shigar da kai aljanna. In ka kara da nafila sai kara ɗaukaka darajanka a aljanna. Amma in kana yin munanan ayyuka, to kuma fa ladanka baka da tabbas zai tsiratar da kai, kuma zai tsiratar da kai. Da shi ko addini musulunci ya ginu a kan kyawawan ɗabi'u ne da nisantan munanan ɗabi'u. Shi yasa manzon Allah ya ce bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, an aiko ni don in tabbatar da kyawawan ɗabi'u. Kuma aka tambaye shi ma akthara ma yudkhilu an-nas al-janna, wani abu ne fi shigar da mutane aljanna? Ya ce taqwallahi wa husnul khuluq, tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a ne fi shigar da mutane aljanna. Aljanna tsoron Allah ma kyakkyawan ɗabi'a ne. To in kana son ka shiga aljanna da wuri, to ka gyara halayenka. Kana son imaninka ya tabbata, to sai kuma halayenka sun gyaru. Sai ka gyara ɗabi'unka, ka zama bawan Allah a zahirai da baɗini. Sai ya ganka ya kan ɗabi'unka masu kyau ne. To daga cikin munanan ɗabi'u, ɗabi'un da ya fi abinnan, ɗabi'an da ta fi kowace muni shine shirkawa Allah Ta'ala, haɗa Allah Ta'ala da wani, da yin riya a cikin ibada. Shekul Islam Muhammad bin Adhahab ya ce a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid wa a'zamu ma naha anhu shirk, mafi girman abin da Ubangiji Ta'ala ya umarni da shi shine tauhidi. Mafi girman abin da Allah ya hada shine shirka, don shirka ita tana bata ayyukanka ne gaba daya. Walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malu, idan mutane suka yi shirka to duk ayyukan da suka yi ya lalace. Yasa da za ka yi ta ibada, ka yi ta ibada su sallah, azumi, zakka, duk ɗabi'unka su zama masu kyau. Daga ran da ka yi shirka kuma duk ka rusa wa'innan gaba daya, ya zama ka yi aikin banza, baka da lada wajen Allah Ta'ala. Kaga mummunan ɗabi'a kwaya daya ta rusa maka ayyukan dukkaninsu. To duk abin da mutum zai yi ya nisanci abin da zai taɓa masa imaninsa, ya nisanci abin da zai taɓa masa tauhidinsa, shine shirka. Sakamakon ta wutar jahannama ne, kuma dawwama ne a cikin wutar jahannama ne. Sai ta ana lissafa manya-manyan laifuffuka, shirka ita ce a farko. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ba zan gaya muku laifukan da suka fi kowanne girma ba? Sahabbai suka ce bala ya rasulullah, ya ce al-ishraku billah, to Allah shirka. Shi fara faɗa sai ce wa uququl walidain, da kuma sabawa iyaye. Sai kuma yace wala wa shahadati zur ala wa qawli zur, sai kuma shaidan zur da magana ta ƙarya. To kaga shirka ita ce a gaba. To yau idan ka zo kana magana akan shirka, shirka wani sai ɗauka ma kana neman ka kafi tina ne a cikin al'umma. Abinda wasu suke so shine ka daina yaƙin shirka da bid'a don a zauna lafiya wani. To ba magana zaman lafiya kuma idan ana shirka da bidiyoyi, don abin da Allah Ta'ala ya turo annaba da shi shine su yaki shirkan gaba ɗaya da kafirci. To maza su ake shi fi kowanne girma, sai kuma yace wa uququl walidain, da saba wa iyaye, da cutar da iyaye. To idan ka ce shirka ba mummunan ɗabi'an da wato ta kai mutum ya zama yana musguna wa iyayensa, wannan shine rashin albarka kenan. Ko da iyayenka suna da matsala, komin matsalansu ko kullum dukanka suke yi, to kai ko ba yadda ka cutar da su ba. Idan ka cutar da su ko ka cika sauke haƙƙinka da Allah Ta'ala, haƙƙinsu da Allah Ta'ala ya tsora maka, ko ka musguna musu ko ka ɗauke su ba komai ba, Ubangiji Ta'ala zai jarabe ka tun a nan duniya kafin ka je lahira. Dan daga tauhidi babu wani abu sama da kyautata iyaye. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, inda Allah ya ce a yi tauhidi sai ce a kyautatawa iyaye, a kyautata wa iyaye. Wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. To daga lokacin da ka bar kyautata wa iyayenka, ba ka damu da damuwarsu ba, ko ba su da daraja, ba su da kima a wurinka, to ka rusa addinin ka kuma ka rusa rayuwarka, rayuwarka ba za ta taɓa yin albarka ba. Kuma tun a duniya Allah ta'ala zai nuna maka kuma yanda ya zo a hadisi isnani yu'ajjiluhum Allah albaba wa uqul walidayn, ko ba guda biyu tun a duniya Allah yake nuna sakamakonsu shine zalunci da kuma cutar da iyaye. Yanzu akwai albarka jiwa da take samu a rayuwarka da sauki kana kyauta ga iyayenka, kai ne baka sani ba. Nasarori jiwa kake cimma a rayuwarka saboda tausayin iyayenka da kake da taimaka musu da kake da biyayya da kake musu, kake cin nasara. In ko akasin haka ne da mutum yana shiga matsaloli jiwa a rayuwa, ya kasa cimma burinsa da nasara da sababin musgunawa iyayensa da yake yi, ya kasa yin albarka a duniya gaba daya, ba shi ba albarka. Allah ta'ala ya jarrabe shi da jarrabawa kala kala, saboda mai, saboda bai dauki iyayensa mutane ba, dauke su wani abuwa. So daga shirka ko kafirci ba mummunan ɗabi'a kaman musgunawa iyaye, da karfin iyayenka su ba komai bane a wurinka. Tun a duniya Allah bai zai dale ka ba, lallana kuma in ka je lahira tun a duniya Allah zai nuna maka. Manzala ta sun ya ce inna min akbaril kaba'iri an yal'ana rajul walidayhi, yana daga cikin mafi girman laifi mutum ya tsine wa iyayensa. Sabai suka ce ya mutum zai tsine wa iyayensa, yanzu mutum da hankalinsa zai tsine wa iyayensa. Manzala sun ya ce yal'anu abar rajuli fa yal'anu abahu, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu fa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu, mutum ne zai zagi baban wani sai wancan din ya zagi babansa. Kaga shi ya jawo babansa zagin kenan. To idan ka zagi baban wani shi ya zagi babanka, to kai ka zagi babanka shi ma ya zagi babansa kenan. Kaga mutum ya tsine wa iyayensa kenan. Zai zagi uwar wani shi wancan ma ya zagi uwarsa, to kaman shi ne ya zagi uwarsa ne. Kaman shi ne ya zagi uwarsa. Idan ya jawo uwarsa zagi, duk abin da ka faɗa kan ya wani, wani sai zo ya faɗi abin da ya fi wannan mamuni. Kaga kai ka ja musu zagi. To wannan babban laifi ne. Kinan me ya kamata ka zama in wani ya zage ka, to kar ka rama, kai kuma kar ka zage wani. Idan mutum ya zage ka ka yi maka abun da ya ɓata maka rai, to ba a shar za ka masa ba. In za ka iya ramawa ka rama wanda ba zagi ba, an ba ka dama wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mislahu, saboda haka sakamakon mummuna ai mummuna irinsa. Wa in aqabtum fa aqimu misla ma aqiltum bihi, amma inda za ka yi haƙuri kuma da shi ne zai fi, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, idan kun yi haƙuri kuma haƙuri shi ya fi da masu haƙuri. Wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azami al-umur, wanda ya gafarta bai rama ba shi ya fi. To in a shirya maka karama, karama wala tasubbanna ahada, kuka zagi kowa ka dare shi masifar za ta koma a kansa. In ka zage shi ka rama shi kuma sai zagi iyayenka da abin da yafi ka zagi inasa, haka kawai kuna sai zama kuna ta tsine wa iyayenku kenan. Sai ku rama ba yadda kai ba. Duk da bane an ma shi saboda muninsa, to ba ka rama shi. Duk da an ba ka dama in wani cutar da kai ka rama, kaga in ha'inta ka mutum yayi ba a ba ka dama ka ha'ince shi ba. Don mummunan me dafiya maza sun ce wala taqum man khanaka, kar ka ha'ince wanda ha'ince. In ashar wani ya maka, to ba yadda ka rama ba kai ashar. Saboda mutuncin ka ce zube mummunan abu ne. Idan yaudara wani ya maka, to kar ka masa yaudara. In ya nemi abu kawai kace ba zan yi ba, in ka karon ka yaudare ni kai ma, to ba zan yi ba, kar ka masa yaudara. Duk siffa ce ta munafukai, don ka cirewa kanka siffar munafurci. To irin wani abubuwan ba za ka rama su ta hanyar da aka yi maka ba. Idan wani ya maka annamimanci, ya je haɗa ka faɗa da wani, yace ai wani ya zage ka, shi ma wance yace wani ya zage ka, ka haɗa faɗa. To kai kuma kar ka je ka ce za ka yi annamimanci tsakaninsa da wani, dan mummunan da biya. To in shi ya cutar da kai, to wancan da ka je ka haɗa shi faɗa da shi fa shi ya cutar da kai ne. Sannan ƙaryan da ka je ka yi fa, kace ya masa kaza ya masa kaza alhalin da yi ba. To kaga akwai ɗabi'un da ko maka aka yi ba za su fito ba. In dai kai mumini, laysa almu'mini bit-ta'ani walal-la'ani walal-fashil bari, mumini ba ya tsinuwa, baya sukan muminai kamar da shi al'adansa. Ba mai alfasha ba ne, ba mai batsa ba ne, kalman batsa kwata-kwata kan ta fito a bakinka. Sai dai kalmomi masu kyau, wa qawlu lin-nasi husna, kaga iyaye sai ne zaka ka kare musu martaban su da darajar su to zaka bi wannan waje na uku manzo sama yace da shaidan ƙarya shaidan zo shine ƙarya mutai zama makaryaci sai ƙarya anan ya tashi anan da lokacin da ka fara ƙarya to ka zama ba mutum ba kenan ka zama munafiki a cikin jama'a sannan kuma kimar ka gaba ɗaya ta zube alamar lalacewar mutum shine zama makaryaci za ka ga bai da mutunci a cikin jama'a kwata kwata wannan tana addinin sa kai na zai je sai addini mutunci ya gino akan imani imani kuma shine yin gaskiya shine gaskanta abu gaskiyar ne zama ta samu nitsuwa a zuciyanka ya tabbata a zuciyanka zaburi kuma ƙarya ne munafurci ƙarya ne to ya ake a gane mutum mutumin kirki ne shine idan ya zama mai gaskiya kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa alaikum bi sirri fa inna sirka yahdi ila albirri ku dinga gaskiya gaskiya tana sa mutum ya zama mutumin kirki idan ka zama mutumin kirki kuma sakamakon ka aljanna shedin ku da ƙarya ƙarya yana kai mutum zuwa ga fajirci to in ka ga mutum makaryaci ne to alaman fajiri ne kenan fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta to kaga yanda kalmomin bakin ka suke fitowa haka ake maka hukunci haka za a yi maka hukunci to idan mutum ya zama makaryaci hukunci ne an riga an masa hukunci cewa shi ba mutumin kirki bane sannan ƙarya bayan ta ruguza ka samai da kai ba mutum ba kuma za ka cutar da wani da sabbinka wanda ka je kai wa ƙarya ka cutar da shi ko ka faɗi ƙarya a kan wani ka zubar masa da mutunci da mutum sai kiyaye wannan kuma wannan abu ne wanda ya zama al'ada a wajen mutane kuma mai sauƙi ne mutum ya maka ƙarya kuma mai sauƙi to maza su masu yi saka a cikin jerin siffofin munafukai آيات المنافق ثلاث إذا كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خانة المتيمة قنا يكريا إذا تجيات منافق دم منافق سمع مكرية تني لا تسيصني إيماني كما لحال بصي إيماني ما إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ولا يشهد إن المنافقين لكاذبون فدوان لك أريات زمان دبيعا سيادوا منافقين zahirinsa ba daidai yake da baɗininsa ba ka zama mutum kirki sai zahirinka yana fassara baɗininka baɗininka ya zama mai kyau sai zahirinka ya zama mai kyau so ƙarya kuma fure take ba ta yaya duk makaryaci yau da gobe sai an gane shi yau da gobe asirinsa zai tonu za a gane maganarsa fa ba abin yadda ba ne maganarsa za ta zama ruwan kwando to kaga daga nan ya samu matsala sannan iya alƙawari ya saba shi alƙawari ba zai iya cika ba shi ma duk mutumin da ka yaudara ka ɗauka masa alƙawari a zan yi ba ka yaudare shi ba kai ba to daga nan ka zube a wurinsa sai jika kawai kai ba mutum ba ne shi ba za ka iya ba ba zan iya ba shikenan in za ka iya kuma zan yi ka yi kin kuma amma yau ne gobe ne kana ta yaudaransa to fa mutunci ka zai zube a wurinsa wannan ita mummunan ɗabi'a ne wanda ɗabi'a ce kuma irin ta munafukai ita ma in za ta ci yaƙi za su ce ai za mu je idan suka hango wahala sai su saba alƙawari in suka ga ɗan daɗi sai su je saboda ganima in an amince maka zama maha'inci ha'inci shi ma ɗabi'a ce ta munafukai waɗanda suke shiga cikin musulmi su nuna cewa su musulmi ne a amince da su sai su ɗauki sirrin musulman sai su je su gaya wa kafirai kaga wannan shi ne ha'inci kenan duk wanda yake maha'inci ne akan dukiyar jama'a akan amanan da Allah ta'ala ba shi ko mutane suka ba shi to shi ma ba mutum ba ne kuma za ka ga babu ci gaba a rayuwarsa duk wanda ya mu'amala da shi ba zai sake ba gobe to ina ci gaba duk wanda ya mu'amala da shi yau gobe ba zai sake ba saboda ya ha'ince shi ya yake masa amana ba amma in kana da amana kowa yana son mu'amala da kai saboda ai amanan ta yi kaɗan ma a wannan zamani idan an sami amincacce shikenan mun karanta babin amana a da zamanin sahabbai kowa ba ka tunanin zai yaudare ka za ka yi mu'amala da shi daga baya tafiya na tafiya bayan Allah na wannan sai zama sai wane da wane sannan gaba da a zo ma sai dai a ce ai a gari kaza akwai wani amincaccen mutum ta mamaki a gari kaza akwai mai amana, kina garin ku babu fa, a wani gari ne za a ce akwai wani mai amana mutum daya ana bada labarin sa, a shi yana da amana, in kai amana da shi ba zai ci ba, ana ta mamaki. Can kuma wani gari shi ma a je a ya kasa kaza ma a gari kaza ma akwai, to kaga daukewan amana alaman tashin alkiyama ne. Shi yasa yanzu an ce maka alkiyama ta kusan tashi, kar kai mamaki, kar kai mamaki, domin yanzu ba amana sosai. Manzon kuma an tambaye shi ma taku musa hatta sa'a ya rasulullahi, shi alkiyama za ta tashi, yake idza dhiyatil amanatu fantazir sa, in aka tozarta amana ka saurari alkiyama ta kusan tashi. Aka nemi amana a cikin mutane aka raisa, sai wane da wane, sai wane da wane. To kaga ha'inci mummunan tafiya ne, ba inda za a yi addinin kai kyau sai idan ka zama baka da ha'inci, sallanka, azuminka, tauhidinka, duk gabaɗayansu amana ne. In ba kai su daidai ba ka zama maha'inci, ka zama maha'inci. To mu'amalanka da jama'a haka, mu'amalanka da iyalenka duk amana ne, yarda ne. Da zaran ka ci amanan ka zama maha'inci, kuma ko a wajen iyalenka ba za ka yi mutunci ba, da ta na wajen al'umma za a ce wani hawa ne, inna lillahi wa inna ilaihi khawanan asima, Allah ba son mai ha'inci mai sabon Allah, sannan Allah ba son ka kuma wa zai soka, ba wanda zai soka. Kaga sai ka kiyaye cin amana da ha'inci, sannan al'amuran ka za su tafi daidai. To wannan ɗabi'u guda uku, da ƙarya, da saba alƙawari, da cin amana, ɗabi'a ce ta munafiki, jin mai yinsu munafiki ne. A wani hadisi ma za su ma ce arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khassatun minhunna kana fihi khassatun minan nifaq. Mutu ya da sifofi guda hudu ya zama taticin munafiki, in kuma guda ɗaya aka samu to yana da ɗabi'a ta munafiki. Su ne guda uku da na faɗan nan, yi alƙawari ya saba, yi magana ya ƙarya, yi amince masa ci amana. Na hudun shi ne wa iza khasama fajar, idan yana faɗa da wani sai fajirci, ni ma'anar wannan, idan yana faɗa da wani sai masa sharri, ko ya ce masa ɗan shege, alalin ba ɗan shegen ba ne, ko ubansa kaza ne, ko uwarsa, ko ya ce masa farawo ne shi, ko shi ya dinga nemi dai sharri da zai masa. Kaga wannan ya wuce gona da iri kenan. Ko kuma a je kotu ya je shari'a da shi, ya san bai da gaskiya, ya wuce gona da iri, ko ya nemi sama da haƙƙinsa. To kaga wannan shi ma ai munafiki ne mai wannan. A zuciyarka ka san abin ba haƙƙi ba, amma kana faɗa, ba ka walaƙanta ɗan uwanka, ko ka ci haƙƙin ɗan uwanka. Sannan ya ta ba mummunan tafiya ne wanda ya wajaba mutum ya kiyaye ta. Sannan akwai abin nan, akwai giba, annamimanci. Kai buƙatanka ka lalata mutum kawai, ka lalata shi, shi ne cin naman sa kenan. Wannan ita ma ɗabi'a ce mummuna, wanda kuma ta zama ruwan dare ita ma, kaɗan ne yake iya kubuta har bayin Allah na gari. A tashi a ɓata wannan, ai raɗan wannan, ai abinda ake buƙata rufa asiri, man satara musliman fi duniya satara Allah fi duniya al'akhirah, wanda ya rufa musulmi asiri a nan duniya, to Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira. To amma da wuya mutane su haɗu su ɗan yi mintoci, wani bai ci naman wani ba, yana da wuya. Shi yasa da aka ruwaito hadisin aqar al-hajim wal mahjum, wanda yake yin ƙaho da wanda ake yi wa idan suna azumi, duk azumin su ya karye, da wanda ya ƙahon da wanda ake yi wa ne. To wannan hadisi galibin malamai sun tafi hadisi ne mansuhi, an shafe aiki da shi, don manzon kuma ihtajama huwa sa'imun muhrim, manzon ya yi ƙaho yana mai harama da aikin haji, kuma yana mai umra. To amma akwai mazhaban da har yanzu, kuma mazhaban hanbaliya, a wurin su idan an maka ƙaho ba ka da azumi, ko in kaiwa wani ƙaho. To wasu kuma da suka tafi akan cewa za a yi ƙaho, ai abu ne yana ɓata azumi, sai suke son su fito da me dalilin ne yasa mai ƙaho azumin su yake kaci, domin a saumu jima da dakhala ne lali ma kharaja, in ka shigar da abu ne shine ka ɓata azumin ka, ba in ka fito ba. To amma mutumin da aka tsaga aka fidda jini a jikinsa, ai ba wani abu ya ci ba ko ya haɗe ba, ko mutumin da ya jawo jini a jikin wani bai haɗe komai ba, ya azumin sa zai kare, wani ya ce, wani malami ya ce, watakila lokacin da yake masa ƙahon nan sun yi gulman wani, shi yasa azumin su zai kare, suna gulma, suna ɗan taɗi, suna gulma. Shi ne ma'amala yake masa raddi, ya ce gulma kuma a ce yana ba ta azumi, to idan gulma yana ba ta azumi, Allah wa yake da azumi a cikinmu? Saboda ya zama ruwan dare, za a ce daga gari ya waye har ya faɗi, ba kai gulman wani ba, ba ci naman wani ba, ya za ka yi zama kana da azumi? Haka biya Ramadan gaba ɗaya kenan full. Ka biya azumin Ramadan gaba ɗaya, yadda za ka je ka kulle kanka a cikin takiyar gari ya waye. Wannan na kawo shi don ya nuna mana kenan shi raɗan nan da gulma da waye ya zama ruwan dare ne kawai, illa man rahima Allah. Sai dai na wani ya fi na wani yawa, wani da hujja yake, wani kuma ba hujjan ma, wani ƙoƙarinsa shi tunaninsa ya ɓata wani ne kawai, shi ne manufansa ya ɓata wani. To kaga wannan shi ne wanda ya fi kowanne muni kenan. Wani kuma yana ga kamar yana da hujja don kaza ne ko kaza, duk da cewa shi raɗan akwai guda shida wanda aka ware, wanda za a iya yin su. Walƙalhu laysa min ghibatin fi fitatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahirin fi sama mustafin wa man talaba li iyanati fi izalati munkari. Idan zaluntan ka kai ka zo ka ce wani ya ci min dukiya ta, ko wani ya buge ni, ko ya zalunce ni, wannan ɗan sa kai, amma daidai ne, ba kai laifi ba, saboda la yuhibbu llahu jara bisami alqawli illa man zulim. An zalunce ka ne ka faɗa, in ba ka ba ƙila zuciyarka za ta fashe, ka faɗa ka ɗan huta, an ba ka dama, ko ka kai wa alƙali, ko ka faɗa ka huci, ko kuma an tambaye ka labarin wani za a ba shi mata ko za a yi mu'amala na kuɗi da shi, ya halatta ka yi bayani, ya halatta kai bayani wani ba mutumin kirki ba ne, ba a mu'amalan kuɗi da shi, mahayinci ne. In ka yaga to shi ne kai daidai ma, za a ba shi mata, wannan bai cancanci a ba shi mata ba, don ɗan fashi da makami ne, ko mai shaye-shaye ne. To nan kaga ka yi raɗansa, amma daidai ne abin da ka yi, ana buƙatar hakan. Shi yasa in an zo shaidu sai an yi bayanin mutum kafin a karɓi shaidansa, in ba wanda za a karɓa ba ne dole a faɗa, ko mai riwayan hadisi. Na uku shine muhazzir, wanda zai wato zai tsoratar da wani karya ɗabi'un wani, ko dai kaga yana ƙoƙarin mu'amala da shi, ko ba mutumin kirki ba ne, farawo ne, ko mazinaci ne, ko mai shaye-shaye, sai kaga wani yana kai abokantaka da shi, sai ka ce wane kai wannan, don farawo ne, zai shigar da kai inda ba ka tsammani. Mutumin banza ne, yana neman mata, bai kamata ka kiyaye shi, ko yana lallaba yana zuwa wurin ka zai ha'ince ka, wani ma ha'inci ne, in ka sake shi zai maka tsaka kafin ya bar wajen nan, duk wannan ya halatta. Ko kaga wani yana ɗaukaka wani, yana so ya ɗauki irin ɗabi'unsa, kuma ɗabi'unsa marasa kyau ne, sai ka nuna masa wannan ba abokin mu'amala ba, yana da matsalan kaza da kaza, domin kada a rudu da abun da yake faɗa. Shi ka wani da ya zo wajen manzala sa sama, yana shigo manzala ya karrama shi, ya daraja shi, da ya fita manzala ce bi sa akul ashira, ko da yake kafin ya shigo ne ya ce masa bi sa akul ashira, kirga wannan mutumin ba abokin mu'amala ba ne, wannan ba mutumin kirki ba ne. Amma da ya zo kuma sai manzo Allah ya tarbe shi, ya masa dariya, sai ya tafi. Amma suka ce asala ka ce mutumin banza ne, kuma ya zo kana masa dariya, ai dole ne. Inna min sharri nasi man darahu nasu tiqafu shi, yana daga cikin mafi sharrin mutane wanda don tsoron alfashansa ko sharrinsa za ka ɗan masa dariya, in baka masa ba sai ya cutar da kai. Akwai mutanen banzan da dole ka saki musu fitsa bayan da kai, siyasa ne kawai, in ba ka yi haka ba sai su cutar da kai, za su kashe ka, ko za su kwace dukiyanka, ko za su haɗa ka da wasu 'yan ta'addi da sauransu, za su hana ka zaka, to ya za ka yi? Sai ka ɗan sake musu fika, kana ɗan sake musu fika, in suka gamsu da kai ba isa taɓa ka ba ma, kuma za su ma ya sake masa fiska, ba zan mutum ya kirki ba ne. Suka ce inna nabushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum, mukan sake wa wasu mutane fiska amma zukatanmu suna tsine musu, suna tsine musu amma mun ga su ne dariya. Yanzu kai idan ka ce wai kowane azzalimi ba za ka sake masa fiska ba, kawai wai tsaure fiska za ka yi, ya ga da sauranka kenan, sai cutar da kai, sai hana kayin addinin gama, sai ka sake masa fiska amma zuciyanka suna tsine masa. Kaga kuma idan ka sake masa fiska inna siya za ka zama ta fi karuwa, ta fi karuwa, dan zai ya san cewa kana son sa ne. To kaga irin wa'innan ɗabi'un, irin wannan idan mutum banza ne aka zo aka faɗa don kar wani ya ɗauki ɗabi'ansa ta wannan ba giba ba ne. sannan sai kuma wanda yake bayyanar da fasikancinsa a fili, in makaryaci ne, kowa ya san makaryaci ne, don Allah don karcewa ne makaryaci ne, ka zubar masa da mutunci ne, ya riga zubar wa da kansa mutunci, azzalumi ne ka faɗa, mutumin banza ne, duk abin da ka faɗa a kansa dama ya riga ya bayyana, fasiki ne dama. To irin wannan don ka faɗa ba damuwa ba ne, kawai wannan ka nanata abin da mutane suka sani ne. Abin da mutane suka sani ne, wannan ba za ka zama kai gibansa ba. Sai mai neman fatawa, babana ya kwace min dukiyata, ya zalunce ni, babana mutum ne mai zafi, shi ba a masa gunita, duk abin da kai zai zazzage ka, ba ya yi wa mamana adalci, kaza kaza ga halayensa, ka suka gaya malami, kaga mummunan ɗabi'unsa, amma ba gulma ba ne, kai kana neman mafita ne, ni yanzu ya zan yi ni haƙƙina a kansa, mijina baya bani haƙƙina, gashi ga halinsa, matata kaza, ina neman hukuncin Allah a cikin lamari, shikenan sai ka gaya masa, baka da matsala, baka da damuwa, wannan shine mai neman fatawa kenan, mai neman fatawa, gashi abun aboye ne ba wanda ya sani, wancan dalilin sa inna Allah abun nan kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin, ya bayyana da laifi, ko ana mazurfa masalati sai mai bayyanarwa. Wannan kuma hadisin Hindu ta zo ce Abu Sufyan marowaci ne, baya bani abin da zai ishe ni da yana, kaga zagin zagi ne wannan, amma fatawa ne ya zai ya fahimta mata faɗi haka ba, manzo Allah ya ce ki ɗauka ku bai sani ba, abin ciki ciyar da kanki da ƴaƴanki, sai mai neman a taimaka masa kuma wani ne yana aiki munanan ayyuka, kai ba za ka iya hana shi ba, amma ka zo ka gaya wani zai hana shi, ko babansa ko yayansa ko hukuma ko mai unguwa ko mutanen unguwa, domin su hana shi abin da yake na a unguwan, sai ka je ka gaya wani alhalin bai sani ba, amma kuma in ka gaya masa zai hana abun, sai ka gaya masa don ya hana. Wannan zai na babin gusar da munanan ayyuka. To mafsadan da za a samu na ɓata shi da kai, kai maslahan da za a samu na gyara ya fi na mafsada na ɓarnan da za a samu na kamata shi ne. To kaga sai zama wannan ba giba ba ne, amma duk abun da ba wannan ba, to ba a so, kai ma za a zo ana naka, ana lalata wasu, kai ma ana lalata ka. Wato shi musulmi ana son zai tsira da mutuncinsa ne, kai ka kare mutuncinka ko mutane ma su kare maka, wannan shi ne ɗabi'a mai kyau. Irin su annamimanci, duk mutum ya nisance su, irin su sake harshe, irin su rowa, in za mu zo kansu ke zo marowaci, to mutuncin su ya zube a cikin jama'a. Shi yasa manzo Allah yake neman tsari daga rowa, yake bawa har waɗanda suke zaginsa mutanen banza yana musu kyauta, don kar su zage shi su ce marowaci ne. To da tsoro, ka cire tsoro a zuciyanka, shi ma tsoro yana mai da mutum ba mutum ba, duk lamuranka sai su lalace, in harkan kasuwa ne ta lalace, saboda kai matsoraci ne. Harkar rayuwanka, harkan addininka, duk ba inda za ta je, kuma baka da kwanciyar hankali, abun da bai kai ya kawo ba sai ka kasa bacci. In wanda ba da tsoron kuma yayi baccinsa, ba abun da ya shafe shi, kaga ka cutar da kanka kenan. So ya kamata in abu ya kai tsoro ne, ya zama abun tsoro zai tsore ka, in bai kai ya kawo ba ya zama ba baka tsoro, to shine rayuwanka za ta yi kyau. Manzo sun ya nemi tsari daga tsoro, shi ne daga yana daga cikin sifofin manzo Allah sun jarunta, ash-shaja'a, da aka ji kara a bayan gari a Madina, jarumai suka dinga daukan dawakansu suna sa sirgi suna tafiya, manzo sun ya ga dokin sa ma ya zari dokin Abu Talha ko sirgi babu, ya je ya duba sai jiyo duk wani jarumi sai zai hatsu da shi yana dawowa, me yake faruwa, kai kogi ne kawai ya yi kara ba wani abu, ko kuma kai kogi ne ya kara, kaga jaruntan kenan. Yanzu wannan bai zai zama jagoran al'umma ba, bai zai zama komanda ba na yaƙi, shi ne fi kamata ya zama shugaba, amma da ya ji dan motsi zai gudu, kaga wannan zai jagorance ka, maimakon shi zai kuntarwa da mutane hankali, wannan ba matsala ba ne ba, kar ku damu da wannan, sai zama shi ne kuma yake shiga tashin hankali, ina nuna tsoro, kaga ka cancanci shugabanci ma. Wani za ka zama shugaba sai da me? Sai da jarunta. Jaruntun kuma kyakkyawan ɗabi'a ne a addinin musulunci, haka ake son ta, ka cire tsoro. Amma ya matsorati ɗan barazana kaɗan sai maka tasiri, ya hana ka sakata rayuwanka da addininka. Wani ya maka barazana kawai shi kenan, ka tashi hankali, ko ka je kai ta shiga malamai kana neman taimako, ƴan tsubu ka je kai asaran addini, ko kana ta neman inda za ka ɓuya, ko ka bar garin ma. Zuwa nema barazana shi ba komai ba ne. Wani ya ce faja'il wa'ida fama wa'idu ba'iri, دنين أجنهة الذباب يضير كجنا من برازنا برازنا كبار شوت الدنيا وكارم بحبك سورو هنا شوت الدم تونني كتوكا كمان بحبك سورو هني كمي كارا so amma in abun gashi nan ka tabbatar ya tinkare ka cewa abun tsoron ne to sai ka dauki mataki nan ma kar kai tsoron da zai wuce gona da iri a ka dau mataki kare kanka idan zaka tsori ta ma ya zama cewa dai da ka dauki alada domin tsoron zai iya kashe ka wani tsoron abun ne kawai sai ya sa buga dan fashi sun tare wani bayan sun tare shi ba sun bashi ma ya kama hanya yana tafiya zuciyarsa ta buga ya mutu saboda ya riga ya tsori ta kawai ya riga ya tsori ta ba fa lokaci sun gama ma fashin an bashi yana tafiya da ransa kabar ya tsori ta kawai a lokacin zuciyarsa ta buga ana so ya fashi sunansa wani kuma corona lafiyarsa kalau ai ba lafiyarsa kalau ba rashin lafiya an je aka guda shi yana cikin hayyacinsa bai da matsala sai aka ce ai corona ne kawo yarka shikenan daga nan zuciyarsa ta buga ana hira da shi ana komai amma ana cewa corona da ya tsori ta shikenan kisa galibi wanda suka mutu a corona nan anan dai kasan ba wai tun turai inda tafi muni ba za ka samu tsoro ne yake tafiyar da su tsoron corona ne ba wai asalin ciwon bane to kaga tsoro yanzu nan zai me zai gama da kai abun tsoro lallai sai ya tsori ta kaga zaki ya tinkare ka ka kaga abun da kiri kiri kaga dole ka nemi inda zaka yi abun da ai kaga wannan ya kai a gudu maza ko nubitu anna aba qabusa au'adani fala qarara ala zari min al-asad idan ji labarin abu qabusa ya ce zai gama da ni yace to in zaki yi kururu a ina zaka zauna ai ba ka zauna ba ka ji zaki ko ya yi ihu kusa da kai kaga dole ka nemi inda zaka je ka fake to tsoron da ya kai wannan kaga ba ba ka ba zaka zauna ba ne amma da bai kai wannan ba ka kara wa kanka abun ka kara wa kanka abun wallahi sai cutar da kai zaka cutar rayuwar ka kwarai wanda ka gani ya kai wani matsayi to ya cire tsoro ne a zuciyarsa ya zama jarumi ne shi yasa ya kai wannan matsayi ubangiji ta Allah ya cire mana tsoro a zuciyarmu قال من الإيمان إلى صور الله جار من تبي أمه وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله كيف جاروا لي وأمانا مغانا جاروا تاتر
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكرمك الله قال تنبوي كما هكا وانا ملتقى نفرقوي كي تشوى مالا بمس أيين yace nakan yin addu'a sai in karasa addu'a na da ambaton bijahi nabiyina sallallahu alaihi wasallam ko kuma bijahi alquran so me matsayin haka
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi tawassuli da alqurma bai zuwa qur'ani ko hadisi ba kuma ba a samu magabata suna yi ba zaka abun da yafi shine kabari ya don ka kai tsaye ko kai tausayi da kyawun ayyukanka wanda ya tabbata sunna nan
wannan ko bayan addu'a da fatan alkhairi take cewa mallan ina cikin waɗanda ba su yin azumi da kan ciyarwa to ba fa yi sababi ba abinda tace dai shin zan iya baiwa mahaifina wannan abin ciyarwa
wanda ka fara ta kama shi ko zakka ba bai wa mahaifansa domin mahaifansa wajibi ne ciyar da su ka ba mahaifinka kaman ka ba kanka ne to da ka in har ciwo ne wanda ba a tsammanin warkewa aka ce ciyar to za ki ba wani daban wanda bai waje ba ki ciyar da shi ba ko ba ka ciyar ba
wannan bayan addu'a yake cewa shi mallan naji an ce ana sanar da matattu halin da iyalansu suke ciwo kowane juma'a shin hakan gaskiya ne
to ne to ban san wannan ba wannan sani dai kyawun ayyuka ana bijiro da su ranar litinin a ranar alhamis wanda maza su ake azumi da sababin wannan amma cewa wai ana sanar da halin da yan uwansu suke ciki wallahu a'lam
wanda yake cewa tambayar su na biyu shin mallam da ke balaga ba ya halatta a bishi sallah
to akwai sabanin malamai wasu sun ce ya halatta a bishi saboda amru bin salma ya yi limanci a zamanin maza sama fa yana ɗan shekara bakwai kuma sun bi shi sallah to da wannan ne wasu ke cewa ya halatta wanda suka ce da halatta kuma maza maliki a suka ce ai ba a ruwa ko mana maza sama ya ji wannan labarin ya tabbatar da shi ba ko za ka mutum sai ya balaga shi yaro a hakkinsa sallah na fila ne ba za ka maza a bi shi ba amma dai da cewa fi in an bi shi sallah ba ta ɓaci ba nan
wannan bayan addu'a da fatan alkhairi yake cewa malam mace ce wato dukkan shan waɗansu ababen da za su jinkirta mata al'adarta shin hakan ya halatta?
Baya kamata mace ta sha magani don ya jinkirta al'adanta wato ya hana al'adan zuwa ko ya ɗauke sai dai in akwai lalura saboda haka ne zai iya haifar mata da cuta ko kuma jirkitewan al'adanta ya zama yana ɗauke sai ɓata mata lissafi amma in ta sha ɗin al'adan bai zo ba to dole ta yi sallah kuma ta yi azumi to kuma ya zo ya ɗauke sai gama kwanakinsa ba saboda maganin da ta sha ta zama mai sauki za ta yi sallah za ta yi azumi amma bai kamata ta sha ta hana shi zuwa ba. Ba jinkirta shi ba sai ka jinkirta shi janyo shi lokacin zuwansa bai zo ba to bai kamata ba to me hikima haka ma ba ni hikima to wannan duka zai kai dakatar da shi ma muka ce zai zama cutar kallanta na kuma jawo shi lokacinsa bai yi ba abinda ake bukata wato ya zama ɗabi'anta yanda yake akalata ba ne. Yanzu da mace za ta sha magani lokacin al'adanta bai bar sai jini ya zo wannan jinin hukuncinsa hukuncin jinin cuta ne don ya zo da sababi menene sababin shi ne an sha magani shi yasa ya zo amma jinin al'ada yana zuwa ne a al'adance ba tare da sababi ba shiyasa da za a ce meye jinin haila sai ka ce dumun kharijun min qubuli almar'ati ko min qubuli man tahmilu adatan min ghairi sababi jini ne da yake fita daga gaban wanda ta isa ta ɗau ciki a al'adance mace baliga kenan ba tare da sababi ba to in ta sha kwaya sai jini ya zo ya fito da sababi wannan ya zama jinin ciwo ba jinin al'ada ba ba zai hana sallah ba ba zai hana azumi ba ko ba za ta ɗauki shi al'ada ba ne. To ya za ta yi ta jawo shi don ta yi aikin alkhairi sai dai ta hana shi zuwa shine bayani da muka yi tazun misali yanzu za ta yi itikafi al'adanta zai zo ta sha magani don kada jinin ya zo don ta samu ta yi al'adanta ko kuma ya zamana za ta yi tawafi shine muka ce in ta kama amma ba a ba ta shawari kamar tawafi yana zama lalura za a tafi a bata lokacinsu ya kare waye za ta iya wannan amma itikafi in tana al'ada ai ba hana ta itikafi ba masallaci ne ba ta shiga ba za ta iya haraba kuma in bai zama dole ba tana da lalura ai sai ta hakura dole sai ta yi itikafi ba amma dai ba ta zauna a masallaci amma cewa a ta sha magani don ta yi itikafi bai kamata ba ai Allah ta'ala ya san tana da wannan laluran kuma ya san ibada da yawa ba ta yi sannan akwai sauƙin da ya sa wannan jinin yake zuwa duk lokacin da aka hana shi zuwa yanzu mata masu shan family plan mai hana al'ada daga bayan al'adan ya balle ai ba musu da kyau sai ta shekara jini na zuba masa to kuma suna tambayan yaya za su yi wanka da sauransu amma cewa a jawo jini ai in ka jawo shi wannan ya zo ne kai sababin zuwansa ba wancan na al'adan ba ne to ta jawo shi saboda nan gaba kada ta yi al'ada to in ma ba ta yi al'ada nan gaban ba dai hukuncin sarki amma wanda ta jawo shi kuma ba za a ce maka na al'ada ba don na al'ada yana zuwa ba tare da an jawo shi ba ne.
Malam sai suke cewa malam imanin wannan addu'a Allahumma layyin qalba auladi alayya kama layyanta hadida Dawud alayhi salam.
Ma'ana ka tambaya ai ba ina addu'an take ba ko ingancin da ma'ananta ya Allah ka tausasa zukatan ƴaƴana kamar yadda ka tausasa ƙarfin annabi Dawud. Annabi Dawud yana iya lonkwasa ƙarfe duk yanda ya gada wa alanna lahul hadid to shine yake son Allah ya tausasa zukatan ƴaƴansa kamar yadda ya tausasa wato ƙarfe hannun annabi Dawud. To kila wani ne ya tsara lahancinsa kawai ya yi addu'a amma dai ba wani abu.
Wannan tambaya ɗin text message ne take cewa malam na shayar da ɗana har cikakken shayarwa na shekara biyu to sai zan to yaron bai da lafiya shin malam zan iya ci gaba da shayar da shi sama da shekara biyu ɗin?
Ba ya halatta a shayar da yaro sama da shekara biyu in bai da lafiya a kan shi asibiti in kin ci gaba da shayar da shi sama da shekara biyu zai zama kamar dabba mai halin dabbobi zai zama mara hankali to in kin haka ba kin zalunce shi ba ki masa gata ma saboda haka iya shekara biyu ne walwalidatu yurdina auladahunna wa hunna kamilin kuma son sama ma ka cika shekara biyu saboda yaron yayi wayo saboda haka ki yaye shi ki tafi asibiti in na sa dinga ba shi kunu ko madara ko wani abu amma banda da shan nono.
Wannan take cewa malam wai shin da gaske ne idan mutum Allah bai bashi haihuwa ba ko mace sai aka ba su ɗa ya riƙe matar za su samu ciki?
Wanda haka ne da an daina koka aikin haihuwa nan. Muna ga wasu har Germany za su je har America su je su dawo kuma ba haihuwa, inda wannan yana kawo haihuwa. So wannan ne kila wasu ne suka ce hakan din yana kawo, amma dai babu shi a shari'a.
Malam wannan yake cewa malam mai matsayin mutumin da yi karatun fatiha ba bayan imam a lokacin da imam ke karatu a asirce.
Eh to matsala ne da aka yi sabani, shin fatiha dole karanta ka illiman na karantawa a sirrance ko ba dole ba? Zance mafi inganci dole ne, wasu malamai suka ce mustahabi ne. To in mutum ya karanta ba ai baraka ce bai da sallah ba, tunda matsala ne da aka yi sabani ba wai an yi ijmai akan su bane. To da aka yi karanta ba sallah saka yi, in ya karanta kuma haka aka fi sa, amma zancen da za a rinjar dole ne ya karanta.
Wannan malam ina da yawan su zamu rufe shi yake cewa Allah malam a jawo hankalin waɗansu ƴan uwa da aka ana karatu da suna Facebook a cikin masallaci, aka samu masu yin haka sai kuma masu addu'o'i neman addu'a da yawa. Akwai wanda yake cewa malam yana rubuta jarabawa ta shi addu'a da kuma buƙatu ga sunan da yawa hakan.
To kan wayannan ai ta zama jaraba ne ko wanda ya zo karatun amma hankalin sa na za a ga ma ana haskawa, in ana wa'azi wasu suna zaune kan kujeru sai kaga kawai suna ta shiga Facebook ne da sauransu, ana ta karatun su kuma ana haska su suna fama da wayoyinsu sai kare ka to mene ya kawo su. To ballantana wanda ma ba a high table yake ba kai ba ko lafiya lafiya kawai shi kenan, ka shiga dudduba wayan ka ka share shi, shi ma mai da wayan ne ya kama dubawa to me ka zo yi? Ka share matarka tana ta lallata wayoyinka, ita tana neman lokacinka kai kuma kana, ko ita ma ta share ka ta yi ta yi? Duka wannan masifa ne ta shigo al'umma, sai dai Allah ya sauƙaƙe kawai. Amma dai ya kamata idan mutum yana abu mai amfani to ya ajiye wayan, in wani abu ma yake so ya duba lokacin da gama karatu sai je ya duba wayan. Shikenan, Allah ta'ala ya sa mu dace. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف ونقينا. اللهم اجعل رحمتك أمنا واقفنا شر ما أهمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يوم أقوي منا محاضرة إن شاء الله رن جمعة إن الله كرمه نفر كتير رن ألاميس ما لم يمكن تبشير إمام علي أقوي محاضرة أكن موضوع إن dogaro da kai, muhimmancin dogaro da kai musamman ga matasa a masallacin Isa Mubi da ke kan bypass. Sanaran Friday kuma akwai muhadara wanda Malam Abubakar Imani zai gabatar a masallacin Motibolamido insha Allah. Bayan sallama gida, assalamu alaikum.